is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Laraba ta ƙarshe a ranar ƙarshe ta watan farko a shekara ta 2024 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin ciki kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafatci, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Falasɗinu uku a jiya Talata a cikin wani asibiti a yankin yamma da kogin Jordan. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa daina ba da kuɗi ga hukumar UNRWA wadda ke tallafawa 'yan gudun hijirar Falasɗinu a gabas ta tsakiya na barazanar zafafa mummunan halin da farar hula fiye da miliyan 2 a Gaza ke ciki. Yayin da batun ƙarin taimako ga Ukraine ya yi ƙiƙiƙaƙa a majalisar dokokin Amurka, shugaban hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa zai zama babban kuskure na tarihi idan Amurka ta yi watsi da ba kif taimako a yakin da ƙasar ke yi kusan shekaru biyu kenan.
Karin labaran kenan. Bayan labaran duniya, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan batun ficewar waɗansu ƙasashe uku daga ƙungiyar ECOWAS a cikin wannan makon.
Idan ka diba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. Banda matsalolin tsaron ƙasa waɗannan ƙasashe yau suna da matsaloli da makwabtansu da dama.
A bangaren rahotanninmu kuma za mu leƙa ƙasar Kenya, inda ake shirin gudanar da wani babban taro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar ƙaro matsalolin tsaro da suka hada da fitaccen miyagun ƙwayoyi da ayyukan ta'addanci. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Maryam da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Falasɗinu uku a jiya Talata a cikin wani asibiti a yankin yamma da kogin Jordan. Cikin mayakan dai har da wani da sojojin Isra'ila suka ce dan kungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani harin. Jami'an lafiyar Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun harba mutanen uku har lahira bayan da suka afka asibitin Ibn Sina da ke Jenin. Wani bidiyo da rahotanni suka ce an samo daga na'urar daukar bidiyo ta asibitin ya nuna kimanin sojoji 12 sanye da kayan farar hula ko kuma kayan jami'an da ke aikin asibiti da rigar likitoci dauke da bindigogi suna bi ta wani zauren asibitin. Kamfanin dillancin labaran Reuters wanda ya samu bidiyon ya ce alamomin asibitin da kuma launi da irin kofa da bangon da ke cikin bidiyon sun yi kama da wani hoto da ya taba dauka a asibitin. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa daina ba da kuɗi ga hukumar UNRWA wadda ke tallafawa 'yan gudun hijirar Falasɗinu a gabas ta tsakiya na barazanar zafafa mummunan halin da farar hula fiye da miliyan 2 a Gaza ke ciki, waɗanda galibin su ke fuskantar yunwa, rashin lafiya da kuma barazanar mutuwa daga bazuwar cututtuka masu yaduwa. Fiye da ƙasashe 12 ciki har da Amurka sun dakatar da bayar da kuɗaɗe ga hukumar ta UNRWA biyo bayan zarge-zargen cewa wasu ma'aikatan hukumar na da hannu a farmakin da mayakan Hamas suka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. A jiya Talata, kakakin hukumar lafiya ta duniya ta WHO Christian Lindmayer ya ce ba za a taɓa barin waɗanda suka aikata manyan laifuka su tafi haka nan ba tare da an hukunta su ba. Amma wannan tattaunawar a halin yanzu tamkar kauda hankali ne akan ainihin abin da ke faruwa a duk rana a kowace sa'a a kowane minti a Gaza. Yayin da batun ƙarin taimako ga Ukraine ya yi ƙiƙiƙaƙa a majalisar dokokin Amurka, shugaban hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa zai zama babban kuskure na tarihi idan Amurka ta yi watsi da ba kif taimako a yakin da ƙasar ke yi kusan shekaru biyu kenan. batun kuri'ar da 'yan majalisar dokokin kasar za su kada akan kudirin ba da sabon tallafi na dala biliyan 60 ga Ukraine a alakanta shi da dokar tsaurara matakan shige da fice akan iyaka Amurka da Mexico. Sai dai har yanzu ba a daddale akan cikakken bayanai game da sabuwar dokar ba, kuma batun yin dokokin gaba daya ya shiga harkokin siyasar yakin neman zaben shugaban kasa na shekarar nan ta 2024, lamarin da ya jefa batun samar da karin taimako ga Ukraine cikin shakku. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kada nisa nan gaba kadan Maryam za ta sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu nufi kasar Kenya, inda hukumomin kasar ke kira da a ƙara hada gwiwa a fannin leken asiri da tsaro a duk fadin yankin gabashin Afirka domin ta ƙara barazanar tsaro daga kasashen ƙetare. A wannan makon kasar za ta karbi bakuncin shugabannin tsaro da na leken asiri daga kasashen Afirka 14 domin tantance gibin da ake samu a fannin tsaro da kuma magance matsalolin da suka hada da ta'addanci da fashin teku da safaran miyagun kwayoyi da kuma safaran mutane. Ga Hawwa Sharif da fasarar rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Yusuf ya aiko.
Kasar Kenya ta ce makasudin taron na wannan makon shine domin karfafa aiki tare da haɗin kai domin yakar matsalolin tsaro tsakanin kasa da kasa. Mataimakin shugaban kasa Rigathi Gachagua ya shaidawa jami'an tsaro da ke halartar taron a birnin Mombasa da ke kusa da ruwa cewa kasancewa cikin sanin halin da ake ciki da kuma dabarun sanin makama na da mahimmancin gaske wajen tunkarar kalubalen barazanar tsaro da ta dabebe yankin da ma duniya baki daya.
National intelligence service officers are an essential component in collection of evidence based information.
Gachagua yace jami'an leken asiri na kasa na da muhimmanci wajen tattaro bayanan gaskiya domin jami'an sauran kasashe su dauki mataki. A yanayin irin wanda dabar masu aikata laifi ta baza a kowane bangare na duniya, ba zai yiwu a bar ayyukan leken asiri a baya ba. Gachagua ya kara da cewa kasashe takwas da suka hada da al'ummar gabashin Afirka da Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Malawi, Mozambique da Seychelles sun haɗu wuri guda domin gina hulɗar aiki tare a sha'anin tsaro domin durƙusar da barazanar ta'addanci, kwayoyi, safarar mutane da yadda ƙungiyoyin da ke dauke da makamai ke amsa iko akan albarkatun ƙasa kamar arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Ofishin da ke sa ido akan sha'anin kwayoyi da laifuffuka na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kudanci da gabashin Afirka sun fara zama wata hanyar da masu safaran mutane da masu aikata laifi ke ratsawa su wuce, inda masu safaran mutanen kan rika gudanar da kulle-kullensu ta kan iyakoki ta yin amfani da wayar hannu da sauran manyan na'urorin sadarwa yadda da wuya a iya daƙile sana'ar tasu. An dai ɗora alhakin ƙaruwar aikace-aikacen nasu bisa matsalar cin hanci da rashawa, rashin haɗin kai da gurguwar alaƙa tsakanin wasu ƙasashen na Afirka. Richard Tuta kwararre ne a sha'anin tsaro a kasar Kenya. Ya ce taron na kokarin samar da sauki tsakanin kasashe da hukumominsu na leken asiri.
That conference is trying to bring about to end about suspicion.
Tuta ya ci gaba da cewa taron na kokarin kawo ƙarshen rashin yarda tsakanin hukumomin leken asiri daban-daban, kuma da zarar an kawo ƙarshen wannan rashin yardar to daga nan za a sami yin aiki tare da musayar bayanai a tsakanin dukkan irin waɗannan hukumomin na leken asiri. Saboda a da can baya za a fahimci duk a cikin zargin juna ake. Tuta ya ce a wasu lokutan kasashe kan yi musayar bayanan sirri da sukan daƙile ayyukan ta'addanci kamar irin su Kenya da Somalia da ke yin aiki tare wajen yakar ƙungiyar Al-Shabab. Haka ma Gachagua ya ce dole ne jami'an tsaro a yankin su samar da ƙarin dabarun gasa ma irin waɗannan ƙungiyoyi da na dabar masu aikata laifuffuka aya a hannu.
We must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking and monitoring potential threats.
Gachagua ya kara da cewa dole ne mu zama cikin shiri da kayayyakin aiki irin na zamani domin ɗana tarko da kuma bin diddigin gano duk wata irin barazana domin yin rigakafinta da kuma yin waje da ita. Shugabannin hukumomin tsaro da ke nan mashawarta ne akan muhimman matakan da kasashe ke ɗauka. Dole ne aikinka ya tafi daidai tare da tsare-tsaren matakan shari'a da na gudanarwa domin ɗorewar maganin matsalolin tsaro, kuma a shirye muke mu ɗauki duk wata shawarar daidai da za a ɗora mu a kai a matsayin muhimman tsare-tsaren gudanarwa da sajewa a sha'anin fasahar zamani domin inganta sha'anin tsaro. To sai dai tuta ya ce, inda ra'ayin siyasa da diplomasiyar kasashe ya karkata, zai shafi yanayin yadda za su yi aiki tare.
Remember, these are totally independent entities.
Idan ka tuna waɗannan gaba ɗaya, hukumomi ne da ke cin gashin kansu, da ke aiki da manufofi daban-daban. A wani lokacin manufofin kan yi daidai da juna, a wasu lokuta kuma manufofin kan ci karo da junansu. Wani abin kuma shine yadda irin waɗannan hukumomin leƙen asirin a can gida kan kasance an koran shugaban ƙasa, wasu kuma na ƙasar ne kanta. A ranar Alhamis ne dai ake sa ran kammala babban taron haɗin kan na mashariki a birnin Mombasa.
Tuwa gaida Hawa da fassarar rahoton Muhammad Iso. Bari kuma mu koma ɓangaren labaranmu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata, shugaban kasar China Xi Jinping ya karɓi takardun shaidar jakadu daga ƙasashe da yawa, ciki har da Afghanistan makwabciyar China, wanda hakan ke nuna wannan ne karan farko da wata babbar ƙasa ta amince da gwamnatin Taliban a hukumance. Shi ya marabci Bilal Karimi, jakadan Afghanistan da gwamnatin Taliban ta naɗa a wani biki da aka yi a babban ɗakin taron Great Hall of the People, tare da jakadan kasashen Cuba, Pakistan, Iran da sauran wasu kasashe 38. Kasar China ta fahimci abin da sauran kasashen duniya ba su fahimta ba, abinda mai magana da yawun gwamnatin Taliban Zabihullah Mujahid ya rubuta kenan a shafin sada zumunta na X. A jiya Talata, an rufe masana'antu da shaguna a garuruwa da yawa a yammacin Iran, inda galibi Kurdawa ke zama, a wani matakin yajin aikin gama gari na nuna rashin amincewa da hukuncin kisa ta hanyar rataya da aka aiwatar akan wasu Kurdawa hudu a ranar Litinin, waɗanda aka samu da laifin haɗa baki da Isra'ila, a cewar 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama. Mutanen hudu da aka kama a watan Yulin shekarar 2022 an rataye su ne a wani gidan yari da ke garin Karaj a wajen birnin Tehran, bayan yin watsi da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da suka ce ba a yi masa shari'ar adalci ba. Rataye mutanen ya ƙara kawo damuwa akan ƙaruwar aiwatar da hukuncin kisa a Iran, wanda ya zuwa yanzu a cikin wannan watan ana kashe aƙalla mutane biyu a kowace rana, a cewar 'yan raji.
To, a gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kuna kuma ya sake sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Faruk kusan yana da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa tsakanin kungiyar ECOWAS da membobinta uku da aka yi wa juyin mulki, a yayin da suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar. Assalamu alaikum. Yayin da al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya suke zaman jiran ganin an daidaita takun saka tsakanin Nijar din da kungiyar ECOWAS ko CEDEAO, sai kuma kwatsam a farkon makon nan kasar ta Nijar ta ba da sanarwar cewa ta fita daga kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka tare da kawayenta biyu makwabtanta, wato kasashen Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma suke fuskantar fushin kungiyar ta ECOWAS sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasashen. ECOWAS ɗin dai ta kakaba wa Nijar takunkumi ne sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin da ya gabata, wanda ya hambarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Mohamed Bazoum tare da Dora Abdulrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Takunkumin wanda ya jefa 'yan ƙasar ta Nijar a cikin wani mawuyacin hali, har ma da barazanar kai mata hari da ECOWAS din ta yi a farko, ya sa Nijar din kulla kawance da makwabtanta na Mali da Burkina Faso, waɗanda kuma suka yi barazanar yin taron dangi ga duk wanda ya yi ƙoƙarin kai wa Nijar din hari, inda kuma daga bisani suka ce sun maya da ƙwallon mangwaro domin su huta da ƙuda, ta hanyar bada sanarwar ficewa daga cikin kungiyar. Bashar Mamman, shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula a jamhuriyar Niger, ya bayyana musabbabin daukar wannan mataki.
To wannan mataki yayi daidai da abin da al'ummomi suke jira, saboda kasan tunda aka yi juyin mulki 26 ga watan Yuli, an ma kasar Niger wasu kakuban matakai, hadda ma wato rufe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da kasar Nigeria. To kuma sai ma har watan Disamba kadai, 10 ga watan Disamba, wai ita sai dai au din wai ta malura da Niger an yi juyin mulki, kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu. To duk da haka nan aka yi hankuri, aka yi ta ci gaba da tattauna da su don a samu maslaha, a ga inda za a hita don a ci gaba da zama tare cikin girmama juna. To wanga 25 da watan wannan January wanda ya zo kenan shekaran jiya, ana jiran su wato magabatan Saidiya Hukuku wanda aka wakilta su yi magana da sunan magabatan su zo don a tattauna da hukumomin Niger, sai aka lura da babu gaskiya cikin al'amarinsu, saboda da harko da aka tuntube su sai suka ce ba samu izini ba ne da su zo kasar Niger. Aka tura masu izinin kuma aka gwada su, kowa ya gani. Sannan da suka samu izinin kuma suka ce a jirginsu ne ya lalace. To kowa kauya san Abuja yadda ke da jirage, kowa ya san yadda airport din Abuja yake, a yi zancen jirgi ya lalace, wannan ba magana ba ce wadda ake iya mai hankali ya ɗauke ta.
Amma ya kake gani shi wannan mataki ba zai iya shafar makomar talakawa ba, rayuwar yau da kullum, watakila zai kasance wani mafari na takaita zirga-zirga kai da kawo tsakanin al'ummomin kasashen nan?
To lalle wannan da wuya, saboda kasan na harko su talakawan wanda suke cikin kasashen, dama dai wannan matsala bata shahe su ba, tunda har da wannan duk matakan da aka ɗauka sun ci gaba da hulɗarsu ta yau da kullum. Ina kyaukyawan zaton har ga halin yanzu za su ci gaba da wannan hulɗar ba tare da sun yi wani la'akari da wannan matsala wadda ta faru ba cikin ECOWAS, saboda kowace ƙasa ta san ƙasa tana da incin ta shiga ƙungiya ko ta hita daga cikin ƙungiya. Idan ta lura da ba ta samun yadda take so cikin ƙungiya, ba abin da ke tilasta mata ta tsaya cikin wannan ƙungiya. Saboda matakan da Saidiya ta ɗauka game da Niger matakai ne wanda babu su ko ina a rubuce cikin ƙudurorin da ya kamata a ma ƙasa in ta yi wani abu wanda ake ganin ya saba ma ka'idodinta na Saidiya.
To sai dai a nashi bangare, shugaban kungiyar FCR a Niger din Sule Umaru yana ganin cewa matakin kasashen uku bai dace ba.
To lallai wannan yunkuri na maida agogo baya da waɗannan kasashe sun kai, sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma kasashen su matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen Sadiyawo su ne na baya cikin sahu, su ne jerin baya, su ne baya ga tattalin arziki, su ne baya a zahiri ga arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen Sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Dalili ko idan ka diba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa. Banda matsalolin tsaron ƙasa, waɗannan ƙasashe yau suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta hita Sadiyawo, bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su Alger kenan, wato nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. Baya da haka nan kuma idan ka diba iyakar Niger, Mali da Burkina ba a iya hita, akwai matsalar tsaro. To ya zamanto nan Benin da Nigeria kuma akwai wata matsala, ina ganin matsala ce babba ga kasar Niger, musamman don in ka ɗauka shi babban birni na Yamai babban birni ne na bariki, ba wasu sana'a ko kasuwanci ake ba, sana'a da kasuwanci da ake sun danganci da aiki da noma da kasuwanci da mutane ke can wato a cikin ƙasa musamman manyan birane wanda ke iyaka da ƙasar Najeriya da ƙasar Benin wanda yake ƙasa ce mai hamada wanda yake ba komai ake iya a shuka a girbe ba dole ilatilas wasu abubuwa sai mun ketar kasashe sai mun te ketar tekun Maliya mun je mun samu su to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Maliya ba su iyaka da teku kenan kaga wani babbar wato rongo mai suka samu na samun daman wato fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka wato wani tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba daga ita Sadiyawa idan duka bi ba su shiga Najeriya idan kana da wato wannan ID card da ta ECOWAS ta wadatar ka je Najeriya ka je Benin cikin hankali kwance ka je ka dawo idan aka yi ta cikin Sadiyawa kenan sai ƴan ƙasa sun koma yin wato yin passport su zo yin mai babban bini a yi musu visa su je kasar Niger ko su je kasar Benin kenan kaga babban matsala ce ga talaka wanda iyaka da Najeriya musamman yanzu ka dauka wanda dan Barto ko wanda dan Isa ko wanda mai Mujia ko wanda garin Dole Kaina yanzu a ce sai ya zo hanya mai wato ya samu izinin shiga Najeriya babban matsala ce musamman
Shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya, Awwal Musa Rafsanjani, shi ko yana ganin a matsayinsu na ƙasashe masu cin gashin kansu suna da ƴanci da damar ɗaukar wannan matakin.
Abinda ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu musamman ƙasar Niger da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki batun da za a yi irin wannan ƙasa ta ci gaba da alaka da wata kungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida duk ko menene ya faru wannan ita kungiya ta ECOWAS ba kungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki a ita wannan kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki an bunƙasa haɗakayya an bunƙasa al'adu an bunƙasa zaman lafiya to waɗannan kasashe kamar yadda aka sani kasashe ne masu gashin kansu suna da ƴancinsu kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su su fice
sai dai kuma ambasada Dahiru Suleiman tsohon jagoran samar da zaman lafiya a Sudan ya jaddada cewa wannan matakin ba alheri bane ga tattalin arzikin kasashen uku da kuma tsaron kan iyakokinsu
ni a gani na ba su yi dogon tunani ba in ma suna fushi cewa an samu su tafin kumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba amma su ce wai sun fice daga ECOWAS daga ƙarshe da illa ne zai kawo musu don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe 15 da yanzu suka zama 12 tun da sun fice daga waɗannan ƙasashen ba su da hurubi da za su shiga cikin sauran ƙasashen nan 12 ba tare da su nemi visa wato izini na shiga kasan ba da za su tashi ne su shiga ko ina da suka ga dama amma yanzu daga sun fice daga cikin wannan kungiya ba za su tashi su shiga wata kasa ba tare da an ba su izini su shiga ba shi daga kayya da ake yi tsakanin su da sauran kasashe da suka rage 12 wannan ya nuna zai ragu sosai tun ma ba da kamar Niger da Najeriya da aka rufe boda mugun illa zai kawo wa mutanen Niger.
To yayin da kungiyar ta CDAO ta ce har yanzu bata sami takarda a hukumance da ke bayyana mata sakon kasashen na Niger da Mali da Burkina Faso kan cewa sun fita daga cikin ta ba. Wani masani shari'a kuma lauya ɗan ƙasar Niger da ke zaune a ƙasar Faransa barista Bashir Ahmadu ya ce ai kasashen uku ba su fito ba domin kuwa ba su cika ka'idodin da aka gindaya na ficewa daga kungiyar ba.
Ita Niger da Mali da Burkina Faso sun ce sun hita cikin hukuma ECOWAS gaba daya, abin ke ife imidiya kenan sun hita gaba daya. Amma hukuma ECOWAS ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukuma. To yanzu kenan abinda suka gayi kinnan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita. Yanzu abinda kamata a yi tun da hukuma ECOWAS ta ba kowace ƙasa intin ta hita in tana so, amma ba haka ake hita ba. Hita yadda ake yi sai an rubuta an aika can a ECOWAS, sannan cikin shekara guda su yi procedure na hita ciki. Kuma wannan shekara da aka ba da kahin a hita gaba daya, ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta, dan shine aka ba da lokaci mai nisa kwarai a ba da shekara guda. Cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu haɗin kai, sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a hita ai ana iya dawowa bisansa. Kenan communication da suka yi dan su kwatanta ma mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun, sai sun rubuta takarda sun aika a ECOWAS.
To amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta sai da yawo ba ta mutunta dokokin da suka kafata. Alamisali idan aka ɗauki misalin Niger, ana ganin kamar kai tsaye ta ɗauki ta ƙaƙabawa ƙasar takunkumi, alhali ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanadi yin haka.
Ai wannan ba gaskiya ne ba. CDAO tana da inci in an yi juyin mulki cikin ƙasa, akwai protocol kin da ke ba ta inci ta ɗauki wasu decision mai sa ƙasa a takunkumi. Amma abun da aka yi cikin harkar juyin mulkin na Niger, CDAO ta yi kuskure. Ta yi kuskure tun da babu inda dokar CDAO take ba da inji a ta yi a ɗauki sojoji a zo a yaƙi a cikin ƙasa, wannan babu ita. To ga kuskuren da aka yi. Amma ba dan an yi kuskure wajen CDAO ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki, yo in ba a bin dokoki ai abu bai yi ba mana. Ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita. To ku bi hanyar ku hita, ba dan ita CDAO ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi. Akwai kasashe da ke cikin CDAO kamar su Togo da ba su yarda da abin da ake yi cikin CDAO ba. Kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Rukayya Basha da Suleiman Muni Barma, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Tuwa gaida na Sanyinna, sai ku tarar shirin mako mai zuwa. Kada ku bari a baku labari. Abin da ya sauka kenan a shirin namu na safiyar yau, kafin mu sallama ga Maryam Dauda da tashin muhimman kanan labarai.
Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Falastini uku a jiya Talata a cikin wani asibiti a yankin yamma da kogin Jordan. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargadin cewa daina ba da kuɗi ga hukumar UNRWA wadda ke tallafawa 'yan gudun hijirar Falastini a gabas ta tsakiya na barazanar zafafa mummunan halin da farar hula fiye da miliyan 2 a Gaza ke ciki. Yayin da batun ƙarin taimako ga Ukraine ya yi ƙiƙiƙaƙa a majalisar dokokin Amurka, shugaban hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa zai zama babban kuskure na tarihi idan Amurka ta yi watsi da ba kif taimako a yakin da kasar ke yi kusan shekaru 2 kenan.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi. Kamar kullum, za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa .com ko kuma yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Dadi Balawe da ya haɗa shirin da ba da umarni, sai editanmu na yau Murtala Faru Sanyina da Hajiza Kyari da ta wallafa rahotannin a shafukanmu na internet. A madadin su duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.